Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanne. Za kuma iya sauraron mu ta Alpha Radio a birnin Kumasi dake Ghana. Baya ga haka, muna nan koda yaushe a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya yau Laraba 11 ga watan Disamba na shekarar 2019 Amina Buhari Auna ce tare da Aisha Tusule da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jaridar Punch ta ce za ta koma rubuta sunan shugaba Buhari da mukamin sa na ƙarshe na soja kuma fadar shugaban kasar ta mai da martani sannan layi abu da yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan wannan batu menene ra'ayinku akan kudirin jaridar Punch na cewa za ta daina kiran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a matsayin shugaba sai dai manjo janar ko janar lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1 2025 2655 Muna kuma tafi da labaran wasanni daga Ghana amma da farko bari mu je da duniyar ta yini
Jama'a barkanku da warhaka ga labaran Kwamitin Shari'a na Majalisar Wakilan Amurka dake da rinjayen ƴan Democrat a yau Laraba sun fara nazarin zarge-zargen da ake yi wa shugaba Donald Trump game da batun tsige shi inda suka ayyana wani jadawali na gaggawa wanda a makon gobe zai mai da Trump din a matsayin shugaban Amurka na uku da aka tsige. Kwamitin zai yi la'akari ne da wasu dokoki guda biyu da suka shafi matakan tsige shi. Shugaban kasar Amurka na 45 da ke sake neman a zaɓe shi karo na biyu. Shugabannin 'yan Democrat a jiya Laraba a jiya Talata sun ayyana cewa Trump ya yi amfani da mukaminsa ba bisa ka'ida ba wajen tursasa shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky da ya gudanar da bincike akan babban abokin hamayyarsa a zaben 2020 tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden. Shugaba Trump ya kuma hana hukuma yin aikinta da ya ki fito da wasu muhimman bayanai ga masu bincike game da yiwuwar tsige shi da kuma hana wasu jami'ansa su gurfana su bada shaida. Jami'an tsaro a kasar Somali sun harbe wasu mutane 5 waɗanda jami'an suka bayyana da cewa su ne suka kitsa harin da aka kai da yammacin jiya Talata a wani otel ɗin alfarma da ke kusa da fadar shugaban kasar a cewar hukumomi. Akalla mutane 5 ne suka mutu wasu kuma sun raunata. Daga cikin waɗanda suka mutu sun hada da tsohon alkali da jami'an tsaro guda uku lokacin musayar wuta da 'yan bindigar. Mai magana da yawun gwamnatin Somali Ismail Muktar Umar ya tabbatar da hakan a shafinsa na Twitter da cewa baki ɗaya an kashe mutane 5 ɗin da ake zargi. Gumurzun dai ya ɗauki kimamin sa'o'i 7 tsakanin jami'an tsaro da 'yan bindigar a otel ɗin mai hawa 2. Wannan shi ne karo na uku da 'yan bindigar ke kai hari a wannan otel ɗin cikin 'yan shekaru da suka gabata. Tun farko dai jami'an 'yan sanda sun kubutar da mutane 82 daga cikin otel ɗin. Akalla 'yan majalisu 2 kuwa sun samu kananan raunuka. Kuna shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Fashewar wani babban bom da harin bindiga da aka kai akan wani babban sansanin sojin Amurka da ke Afghanistan yau Laraba ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya tare da raunata fiye da mutane 80 wanda a kasirinsu fararen hula ne. Hukumomin sojin Afghanistan sun tabbatar da abkuwar lamarin da cewa dan kunar bakin wake ne ya dauki abubuwan fashewa ya isa bakin wani asibiti da ba a amfani da shi dake tsallaken sansanin sojin Amurka na Bagram dake lardin Parwan. Kungiyar Taliban ta dauki alhakin yin hakan. A wata sanarwa, Taliban ta yi ikirarin cewa ɗaya daga cikin maharanta ya tayar da bom dake shake a botarsa inda ya lalata bangon sansanin na Bagram. Hakan kuma ya baiwa ƴan ta'adda damar shiga cikin sansanin tare da bude wuta akan soji da mutane. Yawancin lokuta, kungiyar da kusan kowane lokaci takan fitar da cikakken bayani akan yadda harin irin wannan ya auku.
Aisha Sule ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya, yayin da rahotanni ke cewa jaridar ta Punch ta ce za ta fara kiran shugaban Najeriya da mukaminsa na ƙarshe a soja, wato Major General a maimakon shugaban ƙasa, don zargin gwamnatinsa da yin biris da umarnin kotu. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya ya haɗa mana rahoto.
Sa'o'i kalilan bayan daukar matsayin da jaridar Punch ta yi, ta koma rubuta sunan shugaba Buhari daga mukaminsa na ƙarshe na soja, wato Manja General ko kuma General, don zargin gwamnatinsa da biris da umarnin kotu. Fadar ta fito karara ta nuna jaridar ta samu damar matakin ne don ƴancin wallafa da furta albarkacin baki da gwamnatinta ba da dama. Kakakin shugaban Femi Adesina da mai taimaka masa kan labaru Garba Shehu duk sun fitar da sanarwar da nuna ba zaɓin Punch ba ne sauya sunan shugaban zuwa na farar hula, amma zaɓin jama'a ne da suka zaɓe shi har sau biyu. Jaridar Punch ta ce ta gwamnatin sa ta sauya zuwa yadda ake kiran gwamnatocin soja na mulkin kama karya, har sai ta sauya da dawowa mutunta tsarin doka. Tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida na Najeriya Nasiru Zaharuddin ya ce jaridar tana da 'yancin daukar matsayar bisa salon yadda take bada labaru, tunda mukamin shugaban dama General ne mai murabus.
Ba wani laifi dan an kira shi Major General Muhammadu Buhari saboda yayi soja kuma ya kai Major General. Amma ina ganin in kuma ka duba ta wani bangaren, wani shagube ne nake ganin suke kokari su yi ganin cewa suna zargin yana keta haddin jama'a, musamman mutanen da ake cewa a bada belin su amma sai gwamnati ta ke ƙasa take bada belin su. To wata iltanan ne suke so su masa wannan shaguban, tunda ya zama shugaban ƙasa na farar hula ba a kiransa General Muhammadu Buhari sai PMB, wato President Muhammadu Buhari.
In ka ɗebe zargin rashin bin umarnin kotu kamar a shari'ar Sambo da Suki, Omoloye Shewere da Elzazzaki da sauransu, magoya bayan shugaban na son ya farfaɗo wajen ɗaukar matakan gyara da amfani da zugar allurar soja. Hakika da dama daga waɗanda suka dawo daga marawa shugaba Buhari baya, irin su Jibrin Zakar, da cewa ta zafin da ya zamanin soja aikin tsohon mataimakinsa ne marigayi tun da ideya ban.
Domin abinda muke tunani, shin wai Janar Muhammadu Buhari ne da muke tunani koko ba shi ne Janar Muhammadu Buhari ba? Koko a dama lokacin da muke dau amfani da record ɗinsa da ya rike PTM, koko ai dama rawar da Janar Sani Abacha yake takawa shi ne ya kawo cin wannan lokacin? Ha, kaga abin duk yana ba mu tambaya ne. Dubu a nan yanzu mu abin da muke yi, abin ya dame mu, muna ganin menene ma ya faru. Rijin ɗinsa na farko a mulkin soja, ha, shin su tinde idea bonne cabinet ɗinsa ne, sufurin council ɗinsa ce take da control har isa muke tunanin ci gaba, ko kuma me? Koko a yanzu ba Buhari bane, koko a Buhari an canza masa ra'ayi ne?
Za a jira ga yadda jarida za ta daure da rubuta sunan da yadda sauran kafafen labaru za su ci gaba da daukar salo bisa tsarin kafafensu. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kai da Nasiru Adamu Alhikaya da wannan rahoto. To yayin wata ganawa da yayi da Mahmud Lalo, kakakin shugaba Buhari Malam Garba Shehu ya ce jaridar ta Punch ta kwanda sanin cewa 'yan Najeriya ne suka zaɓi shugaban har sau biyu, kamar yadda za ku ji a wannan hirar.
Wato rashin mutunci ne da rashin da'a, domin wannan ketare da tsarin mulki a kai. Tsarin mulkin Najeriya ai a bayyane yake cewa a gan da aka zaba a wannan aikin shugaban kasa za a kira shi, kuma idan ya fi jarida tana ganin dan shi shugaba Buhari ya ce ba dan takarar da suka so ne yace ba wannan to sai ake musu Allah ya ba su sa'a ba amma wannan babban kuskure ne kuma in aka duba tarihin Najeriya na farko dai jama'ar Najeriya mun ta ɗan shugaba soja ma da yake a kira shi president shekara 2008 yana mulki wato da ta taɓa cewa a'a ba za su kira shi wannan suna ba ya yi kira wannan in bin doka ne akwai shugaban da muka yi kuɗin gwamnatin jihar biyar da biliyan 30 ya kwace kotun kuma ta Najeriya ta ce mai idara da kuɗi ne ci amma da su kira shi da wani suna cewa ba ko mai kamun mulkin kama karya ko wannan
amma iya na ku tunanin kuna ga menene sa suka ɗauki wannan matsaya
saboda shi shugaba Muhammadu Buhari sun da yawon mulki shi ko akwai sabon zai na fafi bai kawo da su dukiyar jama'a da za a dinga ɗaukar ana aikawa ko gidan jarida da yi ne yana cewa ga shi a yi a shi da za a yi a haka shi ke saboda haka tun daga tashin fara ma dama shi ne laifi ne a idan waɗanda suka saba za a ɗauki kayan jama'a a ɗauka a tura musu kyauka ba tare da sun yana zuwa dan da haka duk wanda yake yin punch irin ra'ayoyin da suke bugawa wani shekaru ne sun san cewa ba ma wai kar a zaɓi shugaba Muhammadu Buhari a'a in ta so samu su ne a karya gwamnatin ta faɗi a ƙasa.
Amma ta kamar mai menene sa gwamnatin shugaba Buhari ba ta bin umarnin kotu misali idan aka duba shari'ar tsohon mai baiwa shugaban ƙasa shawara fannin tsaro wato sama da suki da izazzaki da kuma a baya-bayan nan shi shawarar da kotu ta ce a saki shi kamar menene yasa ba za a saki waɗannan mutane ba
wato idan aka nazarci tsarin mulki na Najeriya kuma babban bayan da mulki da shari'a ya shafa tsarin mulkin Najeriya akwai matsaya da ya bayar a kan yancin mutum guda kuma kotun koli ta Najeriya akwai shari'a da aka yi a baya da su jaddada cewa abinda ake nufi da wannan tsari yayin da yancin mutum daya ya zama barazana ga yancin mutum miliyan 200 da muke da su a Najeriya to a fifin ta yancin al'umma gaba daya a kan na mutum guda
ko da kotu ta ba da umarnin a sake shi
wannan tsarin mulki na Najeriya ne
a tambayar ka nake nace ko da kotu kenan ta ba da damar a sake shi
shine nake so na ce maka tsarin mulki na Najeriya a sama yake da kowa da komai wannan kuma ministan shari'a ya sha jaddada wannan
Malam Garba Shehu kenan. To kafin mu bude layin mu dan ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan kudirin jaridar Punch na cewa za ta daina kiran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a matsayin shugaba sai dai Manjo Janar. Ku shakata da wannan wakar Barmani Coge.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Wato ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kiran mu na farko ya fito daga Bauchi. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To ina tare da wani ne?
Kina tare da Abubakar Ibrahim Azare Dabar Makahu.
To mallam Abubakar Azare, muna so mu ji ra'ayinka akan wannan batu.
To ra'ayina dai in dai su masu biyayya ne ya kamata su yi biyayya a shugaban kasa Muhammadu Buhari irin yanda yake kokari. Bai kamata su canja masa suna ba. Wannan kamar reni ne da rena shugaban kasa. Da haka mu mun yi Allah wadai da wani abu. Kuma Allah sa su gyara halayyarsu.
To mun gode da wannan ra'ayi. Yanzu kuma ga kira daga jihar Niger. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Ya sunan malamin?
Ibrahim ne wancin mila a garin Mai Gode a Kimba.
To malam Ibrahim, muna jin ka. Menene ra'ayinka akan wannan batu?
To ni gaskiya ra'ayina na farko, wanda suke so su canza mai sunan nan babu alama a jinci tare da su.
Me yasa ka ce haka?
Domin saboda yawwa abin da yasa nace haka, idan laifi ne laifi ne, su ma masu aikata laifi ne, kuma rashin adalci ne, su ma masu rashin aikata adalci ne. Amma shi Buhari lokacin da yake soja, ai akwai abubuwa da dama wanda yayi. Ka duba zamanin Obasanjo da yake da rike CTM, ya muna kokari a kasar nan, kuma kowa ya sani.
To
amma kuma su a lokacin su ne suka yi.
To wai yanzu zamanin farar hula.
To zamanin farar hula a gaskiya nan ba mu ce mishi ainihin ya yi wani kokari, dan saboda akwai matsaloli da dama a Najeriya shekarun shi na hudu da yayi, yanzu kuma ga wasu hudu zai kama, ya kamata a ce an samu abu sai wanda yake kasance an gyara shi. Amma
mun gode kwarai da gaske. To yanzu kuma za mu leka jihar Kano. Salamu alaikum. Salamu alaikum, muna tare da wane ne daga jihar Kano? To kaman dai layi ya goce jama'a, ga kira nan ya shigo mana daga jihar Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, muna sauraron ka.
So gaskiya al'amari kada mu yaudare kanmu, mu ga kanmu gaskiya. Duk mutanen da za su cike raina shugaban kasa Muhammadu Buhari gaskiya sun ga yanayin yadda shi shugaban kasa Muhammadu Buhari yake daukar yanayin mulkin su ne. Yanzu lokacin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi CTM, CTM kawai kowa ya san abin da shugaban kasa Muhammadu Buhari,
amma
kana cikakken iko wanda ma bai isa ba, wanda bai kai ba, a ce shi zai zo ya kokarin kakaka, har akwai wata kamfanin jarida za ta fito da canza shugaban kasa Muhammadu Buhari suna, ka ji ana cikakken gote a ce wancan shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi shiru, baya iya cewa komai, baya iya komai. Ta haka ne tunanin ma da mutane suke ganin cewa wannan ba Buhari da muka sani ba ne. To ina ganin gaskiya wannan magana za ta tabbata, amma in dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ne, ya kamata sai ya sa takalmin karfe, ya san abin da yake. Ga abubuwa nan cewa Najeriya komai ya riga ya lallace, Buhari ya kasa yin komai a kai, ga dan haka dole su lallata mai suna. A kan su lafiya Alhaji Musa Garo, na gode.
To mun gode Alhaji Musa da wannan ra'ayin naka. Yanzu kuma ga kira ya shigo daga jihar Kogi. Salamu alaikum.
Alayhi wa alaikum salam wa rahmatullahi
wa barakatuh. Wa muke tare da daga Lakwaja?
Eh, Ali Baba Ayyala ne daga Lakwaja.
To muna sauraron ka, menene ra'ayinka?
A gaba ya yi na shi cewa wayannan mutane so ne Buhari, ba ka ba ai in suna magana cewa dictatorship ake yi, ai babu dictatorship kaban mun san president ne, ni ga shugaban soja annan kasar wanda sunan sa president da yake ake kai ba ce masa ba shugaban soja. Zamanin sa in an yi gugu abu za ki shi ne kai, ko ai wa baki tayi ta mutu ta ce baba gida da kishi ta saboda tsananin ganin cewa shi dictator ne. Amma dai da kuma tabbata sun ga bai sura ba, wai ko shugaban kasa annan wanda ya gera mutane yasa aka haje su a cikin wani da kuma sai da ba su da ba wani saboda su lainin wayo suka ce wai shi za su da ba abin da Buhari suna, saboda haka Buhari sai kin taki sosai a je constitution ta yi karfin kotu, abin da kotu babu abin da ya kamar da constitution babu shi, saboda haka shi mutum ya ci sakin wa'ada mutane, saboda an ba shi damar cewa in mutum da zai jawo abin da yin sa duk kasa gaba ɗaya sun sace wanda mutum ya tsare shi, kada koda kotu ta fi ƙarfin ya da kotu.
mun gode da wannan ra'ayin naka. Yanzu kuma sai jihar Jigawa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Kuna magana da Yusuf Babangaje mai trader ringin daga nan jihar Jigawa.
Ina sauraron ka.
To a gaskiya wannan abu dai sai dai mu ci gaba da addu'a Allah ya amana ki a irin wannan al'amura da suke faruwa. Domin gaskiya muna dai kira ga dukkanin al'umma Najeriya da sauran kasashen duniya gaba daya mu ci gaba da addu'a Allah ka yaye mana dukkanin abubuwa da suke damun kasashen na Afirka. Domin muka duba babu wata nahiya da ake fama da matsaloli irin wato nahiyar mu ta Afirka. Don haka muna fatan Allah ta mana sauki kuma shugabannin mu su tsaya tsayin daka tsakanin su da Allah suke kyautatawa al'umma su wannan shine zai kawo karshen irin wayannan abubuwa da suke faruwa. Yusuf Babangaje mai trader ringin daga Jajiga.
To Malam Yusuf mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Ranke rade.
Sannu barka da warhaka.
Barka da wuni. An wani lafiya?
Alhamdulillah. Menene ra'ayinka akan wannan batu?
Ai, kina magana da Ashir wanda aka fi sani da gaskiya daga Abuja.
To muna jin ka.
Yawa, a gaskiya wannan kamfanin jarida da suke neman za su canza ma Babu Bahari suna, wannan abin da suke gaba ɗaya bai kamata ba. Gaskiya Bahari ya kamata in zai dauki mataki akan su kawai ya dauka. Wannan abin bai dace ba gaskiya. Dare ana demokaradiyya ne amma gaskiya bai dace ba.
To yanzu kuma bari mu leka jihar Kano. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ya suna malam
Ibrahim Zango.
To malam Ibrahim na jin ka, menene ra'ayinka akan wannan canjin suna?
To ai dangane da wannan abu ni bisa bani mamaki ba. Ya kamata kuma mutane su kwanta da hankalinsu. Kamata yi masu rubuta cewa ba shi ne shugaban Najeriya ba, tunda ba su yarda haka ba. Tunda ba su suka zaɓe shi, mu muka zaɓe shi. Mu kuma da abin da suka yi mun san adawa ce. Ya kamata su fito su rubuta a jaridarsu cewa shi ba shugaban Najeriya ba ne, ba kuma shi mace zaɓe ba. Abin da za su faɗa kenan.
To, mun gode kwarai da gaske Malam Ibrahim. Yanzu kuma bari mu koma jihar Bauchi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Malama Amina barka da aiki.
Barka mu da waraka. Menene ra'ayinka akan wannan?
Sunana Ayuba Garba, imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, muna sauraron ka.
To ra'ayina dai lalle wannan gidan jarida har ga Allah ba su kyauta ba. Yana da kyau su kira shugaban kasa Muhammadu Buhari da sunansa na shugaban kasa. Yin haka shine zai kawo zaman lafiya a kasar nan, saboda girman mutuncinsa da mutunta mutane da yake yi da kuma girman kujeran. Daga karshe ina muku fata alkhairi. Mai magana Ayuba Garba, imam Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode Malam Ayuba. Ga kuma kiran mu na karshe na shigowa daga jihar Plateau. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ina magana da Muhammad Gida Dolangai da Karmar Kumar Mangu a jihar Plateau, Nigeria.
To Malam Muhammad, muna jin ka.
A hakikanin gaskiya wannan kamfani na Punch, masu buga jaridan Punch, to ni ina son a bincike su ko me aka yi mai yiwuwa suna da waɗanda suka zuga su ko kuma da suke neman suke ɗaure musu gindi. Kamata ya shugaban ya yi ba karya ba ne, kamata ya yi shugaban ƙasa da farko tukuna ya rufe ba kamfanin Maskul, sannan a bincike ainihin musabbabin ma a bullo da wannan yunkuri na canza masa suna.
To mun gode kwarai da gaske Malam Muhammad. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Wani man Babbar hukumar Accra House of Oak Alhaji Akambi ya goya wa baban jami'in zattarwa na club din Frederick Mobaya yayin da yake cikin watsi daga magoya bayan club cewa lallai sai ya bar office. Frederick Mobaya an rawaito cewar yayi amfani da waɗansu zafafan kalamomi akan shugabanni na committee wato chapters din ƙasa na club a wani taro Nasiru Kwami Bonsu an watsan tsakiya na kasar Ghana da Esperance de Tunis tare da takwarorin sa sun isa birnin Qatar da men shiga gasan cin kofin duniya na club Esperance dai na wakiltar Africa ne a matsayin zakaru na kasar bayan talashi gasan Champions League na CAF. Bonsu dai ya shiga club na Red and Gold ne kakan bana ya samu shiga cikin waɗanda da su taka leda wa clubun a wannan gasa. Babban coachin kuma sai Asante Kotoko Maxwell Kulado ya ce yana kyautata zaton za a samu ƙarin manyan kuciya da dasu fafata a Premier League din Ghana. Maxwell Kulado wanda a cikin lokacin nan ne ya samu kullar jejeniya shekaru biyu da Asante Kotoko an dabiya masa nauyin canye Premier League din Ghana ya shiga kuma gasan zakaru na CAF. Game da rahoton ne cikin makonnan Thomas Partey mai yuwa ne ya canza shiga daga Atletico Madrid ya tafi ya taka leda a Premier League. Dan wasan na tsakiya ya yi dafa da tafiya kasar Ingila lokacin da aka bude kasuwar ɗan wasa da ya gabata, to amma a ƙarshe tafiyar da yayi zuwa Wolverhampton na Wanderers ya ƙarya wannan yunkuri. Sai dai an yi imani a wannan karon wannan yunkurin zai cimma biyan bukata musamman ma da West Ham United aka rawaito cewar ita ma ta nuna sa'awar sa a kan shi. Wani club a Slovenia ta sallami wani dan wasan Nigeria jabo da an samu shi laifin yi wa diyar shugaban club sa a rukuni na biyu ciki bayan watanni shida kacal da yin nasaba da club. Dan wasan wadda dai aka sa kai sunan sa ya nuna cewar an sallame shi ne saboda rashin da'a game da wannan ciki wadda ya tabbatar da lalle shi ne ke da shi. Da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin. Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
A gaida Ridwan Abbas yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
Sauraro kwamitin shari'a na majalisar wakilan Amurka da ke da rinjayen 'yan Democrat a yau Laraba sun fara nazarin zarge-zargen da ake yi na batun tsige shugaba Donald Trump, inda suka ayyana wani jadawali na gaggawa wanda a makon gobe zai mai da Trump a matsayin shugaban Amurka na uku da aka tsige. Kwamitin zai la'akari ne da wasu dokoki guda biyu da suka shafi matakan tsige Trump shugaban kasar Amurka na 45 da ke sake neman a zaɓe shi a karo na biyu. Shugabannin 'yan Democrat a jiya Talata sun ayyana cewa Trump ya yi amfani da mukaminsa ba bisa ka'ida ba wajen tursasa shugaban kasar Ukraine. Jami'an tsaro a kasar Somali sun harbe wasu mutane biyar wanda jami'an suka bayyana da cewa su ne suka kitsa harin da aka kai a yammacin jiya Talata a wani otel ɗin alfarma da ke kusa da fadar shugaban kasar. A cewar hukumomin, akalla mutane biyar ne suka mutu, wasu kuma sun raunata. Daga cikinsu akwai tsohon alkali da jami'an tsaro guda uku.
Tomas sauraro baki daya a nan ne za mu da sa'aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misali karfe 6 na safe a gogon Najeriya, Niger, Kamar da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan a gogon Ghana. Yanzu a madadin Aisha Tasile da ta taya ni gabatarwa, da Julie Lavez Gresham da ta hada mana shirin baki dayan sa, sai injiniyan mu na yau Mr. Wagner Roberts da sauran abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin. Amina Hari Auna ke cewa a kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.